بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a daidai wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 14 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjidu Umar ibn al-Khattab dake da aka fi sani da dandali a nan cikin wada Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na 14 insha Allah cikin jeringer darussa na tafsirin suratul qasas Allah ya so a yau alarma zai karanta mana daga fadin Allah falamma qada musal ajala wasara bi alihi aya ta 29 zuwa fadin Allah madaukakin sarki falamma ta haludiya min shatil wal na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسعى بأهله آنس من جانب قال لأهل من حكم إني آنست ناقا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya riga ya gama zaman da yayi a Madiyana wajen shekara 10 ko kuma ma 12 a inda ya cika alƙawarin da yayi na zama a gurin sirikinsa ya masa aiki kuma ya taho da matarsa shine Allah ya ci gaba da mu labari cewa falamma qada Musa al-ajla wasara bi alihi kuma yayin da Annabi Musa ya cika wannan tsawon zamani wasara bi alihi kuma ya taho da iyalinsa anasa min janibi turinara sai ya tsinkayi wuta a gefen dutsen qala li ali yace da iyalinsa inni anastu nara ni na tsinkayi hasken wuta la'alli atikum minha bi khabarin aw jabwatin minan nari la'allakum tasdalun yace hala in taho muku da ainihin wato wani labari ko kuma in zo muku da garwashi wanda ta yi ku samu ku ji dimi da shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa falamma ataha yayin da ya isa wajen nudiya sai aka kiraye shi min shati'il wadil aymani daga gefen kwarin ta ɓangaren dama fil buqatil mubarakati a wannan wuri mai albarka mina shajarati na daga bishiyar an ya Musa aka ce da shi kai Musa inni anallahu rabbul alamina lalle ni ne Allah ubangijin tarikai anan abinda ya ci gaba da faruwa shine Allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa Annabi Musa alaihi salam ya cika ajalin da ya ɗauka na tsawon shekaru kuma ya kama hanya an tambayi sahabi manzo sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abbas cewa wani ajali ne ya cika da kamar yadda Ibn Jarir ya kawo a cikin tafsirin sa cewa Sayyid dan Jubair yana cewa na tashi zan tawo aikin haji daga garin Kufa sai wani mutum ba Yahude yazo ya tare ni yace da ni inni araka tatatabba'u al-ilma naga cewa kai mutum ne mai kokarin bibiyan ilimi akhbirni kabana labari ayyal ajalaini qada Musa wanne ne cikin zamanan nan guda biyu annabi Musa ya cika sai yace to ni dai ban sani ba yace wallahi ban sani ba walakin lil ana musafirun ila makka yace amma yanzu tafi makka ne wa sa'aqdimu ala habril umma kuma naje zan gamu da malamin musulunci shine ibnu abbas yace zan tambayen makka shi yace ina zuwa kuwa da naga ibnu abbas falamma qadimtu makkata sa'altu ibnu abbas wa akhbartuhu bi khabaril yahudi na tambayi ibnu abbas nace algafata malam wani ajali ne abinda annabi musa ya cika yace ni ma tambayar ta zo min ne saboda kaji amman wannan tambayar sai ibnu abbas yake cewa qada musa akthar al ajlaini wa atyabuhuma nabi musa ya cika ajali mafi yawa kuma mafi dadi gare shi sai ya kara da cewa innan nabiyya idha wa'ada lam yukhlif ai su annabawa in suka dauki alƙawari ba sa karyawa sai dan jibril yake cewa da na dawo kasar a iraki sai na gamu da wannan ba yahude sai na bashi labari sai ya ce gaskiya kuka faɗi da haka ya tabbata cewa annabi musa ya cika ajali ne mafi yawa wannan riwaya ta zo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi marfu'i amma isnadin sa yana da ainihin rauni wasu malaman tarihi sun ba da labarin cewa annabi Musa lokacin da ya fara shirye-shiryen tafiya bai da guzurin da zai kama hanya da shi sai shi wannan sarkin nasa ya ce to daga yanzu duk dabba da ta haihu a cikin dabbobin nan in dai ta haifi dabbar da kalarsa ta sha bamban da uwar in fara ta haifi baka ko baka ta haifi fara to wannan da aka haifa ta kace wannan sune dabbobin da aka tara mishi ya guzuri da su ya kamo hanya da shi da iyalan nasa shine suka kamo hanya shine Allah ke ba mu labari cewa falamma qaba Musa al-ajla wa sara bi ahli to lafazin qaba ma'anarsa tana da harshen dabu me yake nufi da qaba yana zuwa da ma'anan a Qur'ani ya qaba na zuwa da ma'anan halitta kuma da Allah yake cewa faqada hunna sab'a samawati ai khalaqahunna Allah ya halicci sammai guda bakwai yana zuwa da ma'ana kuma al-ilam sanarwa kamar da Allah yake cewa wa qadaina ila bani isra'ila tusinna fil ardi marratayn wato mun sanar da su a alamnahu yana zuwa kuma da ma'ana umarni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi umarni kenan yana kuma zuwa da ma'anar al-imda wal ilzam to shine anan wato abu an riga an zarta an hukunta kuma an gama da shi kamar da Allah yake cewa misali fadin fadin mutanen da suke cewa alqazi wato mai yin hukunci ana nufin wanda yake zartar da hukunci a wuce wurin hakanan kuma ilayu qaza tana iba da ma'anan irada kamar da Allah yake cewa idza qaza amran wani waje kuma fa idza qaza amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ai idza arada amran to haka anan ma'anarta qaza Musa ai amdal ajala Musa ya gama cinye gaba ɗaya lokacin aure ya tabbata kuma ya kama hanya da iyalinsa Allah ya ce wasara bi ahlihi ya tafi da matarsa al-ahl a lafazi ne shi ma wanda yana zuwa da ma'anar al-ashira wato al'ummarka ko kabilarka ko mutanen anguwarka ko wanda suke karkashinka duk ana ce musu ahl kuma Allah yake cewa fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan ana rigima tsakanin mace da namiji iyalai to ana iya turo wani cikin danginta da wani cikin danginsa su yi musu sulhu sannan matar aure ana ce mata ahlu da haka balarabe yake cewa ahalla fulanun idza tazawwaja ya idan yayi aure kamar yadda ba a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin kissar wannan kazafi da aka yi wa Aisha da Annabi yake cewa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, wallahi ban san komai game da iyali na ba sai alkhairi. A can gaba kuma ya ƙara cewa man yakfini fi fulani fa innahu azani fi ahad, wa zai mun maganin wani, yana magana akan dan sarki kenan, ya cutar da ni game da iyali na. In kuwa ka ce ahlul amr, to ana nufin wato masu fada aji, kamar yadda aka ce ahlul bait, mutanen gidan, ahlul qarya, mutanen garin, kamar yadda Allah yake cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqu da ire-irensu, afa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna, da ire-iren waɗannan suna nan da yawa. Da haka lafazin ahlu yana gwada da duk waɗannan ma'anoni. To a nan da ya ce wasara bi ahlihi, ya tafi da iyalansa ko iyalinsa, za mu ga cewa lafazin ya zo sai aka ce anasa min janibi turi, sai ya hangi daga gefen wato wannan dutse naran, ya hangi wata wuta. At-tur asali shine katin dutse, shi ake ce ma at-tur, akasin as-sakhra wannan shi kuma shine karamin dutse. To ko dai ya zama kawai ana nufin dutse katoto, ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce wani dutse ne na musamman ake nufi sananne, wanda Qur'ani ya ambace shi a wasu wurare, kamar inda aka ce wat-tur wa kitabin mastur fi rattin manshur, Allah ya rantse da wannan dutsen. Haka nan Allah ya ce wa ma kuntu bi janibi turi iznadaina, baka kusa da gefen dutsen sanda muka kira Annabi Musa din nan. Haka fadin Allah wa waje wa shajaratan takhruju min turi sinaa tambutu bidduhun, da haka suke cewa wannan dutsen sanannen dutse da ake ce mishi turi sinaa, wanda yake kudancin wato wannan kogi ko wannan tsibiri da ake ce Masaina, wanda ke tsakanin ƙasar Misra da ƙasar Sham akan hanya. Wallahu ta'ala, ɗaya daga cikin ma'anar da malamai suka ambata ke, kuma akwai za mu zo mu ambata game da sabanin da malamai suke akan wannan. To Allah da ya ce mana anasa min janibi turi nara, sai ya hangi wuta daga wannan wurin, qala li ahlihi umkuthu, ko sai ya ce ma iyalan nasa umkuthu. To mu lura da ya ce mata umkuthu, ku zauna a nan, sai ya amfani da lafazin jami'i, ce mata da yayi umkuthu ku zauna, maimakon umkuthi ki zauna. To me yasa ya ce mata haka? Malamai suka ce ko dai ya zama saboda Annabi Musa ba shi da ita bane kadai, suna da wani bawa wanda ke raka su yana taya su hidima, don haka yanzu ya dace ya kira su da mike ne ce umkusu. Wasu suka ce saboda ai Annabi Musa da wannan mata tashi sun haifi ƴaƴa har guda biyu, don haka yanzu da ita da ƴaƴa yake ce mata umkusu ku zauna a nan. Al-Imam Al-Anusi a cikin tafsirinsa Ruhul Ma'ani yake cewa wannan kawai litta'zim ne, domin girmamawa ne, domin Larabawa sun saba suna girmama iyalansu haka, ba sa kiransu da ifradi, sai su kawo sunan jam'i don girmamawa. Kamar yadda mawaƙi yake cewa fa in shi'iti haramtu nisa'a siwakum wa in shi'iti lam at'am tufahan wala barda, yace yana ba matar shi haƙuri ne akan laifi da yake mata, yake cewa fa in shi'iti in kin so haramtu nisa'a siwakum, duk matar da baki ba sai na haramta wa kaina ita, sai ce siwa kumu koma bayan ku, da yau kai ce koma bayan ki. To kaga irin shine nan da yace umkuthu ku jira na anan, wannan ya fi kusa da abinda ainihin wato yake anan. Wasu kuma suka ce saboda lafazin ahlu, dama lafazi ne wanda kullum ma'anarsa tana bayuwa ne izuwa ga jam'i, lafzuhu lafzul mufrad wa ma'anahu ma'anal jam, da haka zaka ji a waje Allah yake cewa innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bait, sai aka kawo shi lafazin ankum arisa albay haka irin fadan Allah madaukakin sarki rahmatullahi wa barakatuhu alaykum albayt saboda lafzuhu lafzul mufrad amma ma'anahu ma'anal jam don aka zo yin magana da shi sai a ainihin wato fifi ta bangaren ma'ana to me yasa ya zama da ma'anar jami saboda galibi din da aka ce iyali to da wuya ka samu cewa mutum ɗaya ne a gidan sai dai a farkon al'amari aka ce iyali duk da ke ko da sabon aure ne ana yi ce mishi ya iyali ko idan an san ita kadai ne to amma galibi bayan shekaru ana sa ran ya zama akwai yaya akwai mata akwai kanni akwai ma'aikata da sauransu da haka al'umma ce ake cewa iyali to koda lafazin ya zo da ifradi amma ma'anar shi da jam'i ne wallahu a'lam duk haka malamai suka fada yace da alli atikum menene ba in anni ana sunara ni na hangi wuta wutar da ya hanga zamu ga cewa in yaje wuta wajen ashe ba wuta bace ko kuma koda wuta ce ba irin wutar da yake tsammani daga usmani mai suke ganin wannan wutar ita ce hijabin Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nurun anna arahu to kuma a cikin hadisi da yake sallallahu alaihi cewa hijabuhun nur a wata riwayan hijabuhun nar abinda yake hana mutane su ga Allah la tudrikuhul absar huwa yudrikul absar Allah yana riskan ganin mutane su ba sa riskan shi to akwai shamaki da Allah ya sa wa kanshi na wuta wannan shamakin shine Annabi Musa ya hanga je yake cewa inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas ha bi khabari tayu in naje wurin in zo muku da wani labari aw jadwatin ko in zo muku da bakin wuta asim a cikin duk masu karatun alqur'ani shike karanta nan wajen kawai da fata yace jadwa amma mafi yawan qurra'u suna karantawa da jidwa da wasani kasa ga jimun sai Ibn Kathir da Nafi'ul Madini da Abu Am da Al-Kisa'i suna karantawa da jidwa yayin da shi kuma Hamza yake karanta shi da jidwa da damma dukansu yare guda uku a nan wajen tabbatatu ne ko ka ce jadwa ko ka ce jidwa ko ka ce jidwa da abu ɗaya ne wal jidwatu shine wato itace wanda yake mai kauri kamar wanda ba a faskara shi ba ko aka mishi faskare manya-manya wanda kuma akwai garwashi a jikinsa amma babu bakin wuta kamar garwashi kenan za a ce ko bakin wuta ko wanda dai babu wuta mai tashi a jikinsa an ka ɗauko shi haka daga cikin tukuba ko daga cikin tukunya ko kasko akwai wuta a jikinsa mai hayaki amma babu wuta mai bakin wuta shi ake ce majidwa ya sha bamban da ainihin lahab wanda yake wuta ce mai ci a jikinsa yace zan dauko muku irin wannan la'allakum tastaluna hala ku yi amfani da shi wajen jin dini a hura wuta a jikin to wannan ayar kuma ka lura da kyau tana da nazair tana da irin ta alqur'ani amma akwai wasu bambance da suka bari mu dauki misalin fadin Allah a cikin suratul naml da Allah yake cewa iz qala musa li'alihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqal wannan ita ce ayat da ke cikin farfafa sotin namli da aka fara kissa annabi Musa a wajen Allah yace iz qala musa li'alihi kalabarta musu lokacin da annabi Musa yace wa iyalinsa inni anastu naran na hangi wuta sa'atikum minha bi khabari da sanin zan kawo muku labari daga wajen aw atikum bi shahabin ko in zo muku da bakin wuta qabasin wanda yake ainihin yana cin wuta din la'allakum tasqalun ala ku samu abin da za ku ji dimi to malamai masana balaga alqur'ani masu bincike akan alqur'ani mai girma sun tsaya sun kalli waɗannan ayoyi guda biyu da kamantakekeniyar da ke tsakankaninsu da bambancinsu muka lura da kyau za mu ga ayoyin ma'anarsu daya, amma lafazin kowace ya bambanta. Tun daga farko nan cikin inda muke karantawa, Allah madaukakin sarki cewa yayi falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahli. Nan kuma aka ce in qala Musa li ahli, ba a yi magana akan kare lokacin da taho ba, kawai sai aka fara da annabi Musa ya ce da iyalinsa, da ya ce inni anastu nara. Anan kuma ya ce inni anastu nara sa'atikum, a cikin suratul naml sa'atikum, a cikin nan kuma suratul qasas ya ce la'alli atikum. Kaga bambancin sa'atikum da sanni zan zo muku. Annan kuma da miji kanta yake cewa la'alli atikum, hala watakila in Allah ya sa na dace in zo muku da bakin wuta. To sa'atikum tana nuna wato wani ƙarfi da azima da niyya, yayin da kuma la'alli atikum take nuna fata da sa rai, kamar abin babu ƙarfin azima a cikin magana. Isma da suka ce me ye bambancin waɗannan wuraren, da bincike bincike abinda aka takewa shi ne kowane labari yana da alaƙa da yanayin surar. In za a yi tunawa a bayan mun abinci cewa suratul naml jigonta daga cikinsa akwai nuni zuwa ga yadda Allah yake tserar da masu rauni ya ba su ƙarfi. Da aka ga an fara labarin da raunin annabi Musa, da raunin mahaifiyarsa, da raunin jinjirin da aka wurgar, da tsintuwar da aka yi, duka cikin rauni koyaushe ana cewa kure ya ji tsoro, ko a ce karka ji tsoro, kada ki ji tsoro, muhalli ne na rauni. Da aka sa aka kawo zance irin wannan da ke nuna babu wani ƙarfin azima a cikinsa. La'alli atikum, hala in samu dama. Ita ko suratul naml, in ka koma suratul naml za ka ga labarin daga nan aka fara shi, in qala Musa li ahli ni anastu nar, babu labarin haihuwarsa da tsintuwar da aka yi masa, da tsoron da aka ci kai ya halaka, da dawo da shi ya sha nono a gun mahaifiyarsa, da labarin kisan da ya yi, da tsoron da ya yi, da fita da ya tsoronci, duk babu wani labarin tsoron. Saboda suratul naml ta zo ne ta kuma a muhalli na labarin ƙarfi. Annabawan da ake ba da labari a cikinta annabawa ne masu ƙarfi. Sai annabi Sulaiman, sai annabi Dawud, annabi Sulaiman da Jibril, abinda yake cewa a je a ɗauko mishi kaza a zo da shi. Ayyukum ya atini bi arshi qabla an ya atuni muslimi, a je a ɗauko yanzu yanzu nan a kawo. Haka ji da yana tafiya, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junudu. Annabi Sulaiman cikin izza yake tafiya, fatafassama dhahikan min qawliha. To haka surar Naml sura ce da ta zo dan bayani akan ƙarfin izzar wasu annabawa da bayin Allah. Saboda haka a nan da za a bada labarin annabi Musa, duk da yake shi ya samu kanshi a jarabawa ta rauni, amma sai ba a bayyana raunin ba don kada ya saba da jigon sura. Da haka kawai sai aka ambaci qala Musa, annabi Musa ya ce ga matarsa li'ali inni anastu nara sa'atikum, yanzu nan zan kawo muku. Baga yana faɗa da izza, yanzu nan zan kawo muku sa'atikum, bai ce saufa wadatar nan daɗewa ba, bai kuma ce la'alli wata nuna rauni ba, sai ce sa'atikum. To haka ka kalli ci gaban siyaƙin ayoyin da ya ce a cikin naml au atikum bi shihabin qabs, ko in zo muku da bakin wuta. Kaga akwai ƙarfi a cikin magana. A cikin naml kuma, a cikin qasas kuma, sai ya ce au jidwatin, ko kuma garwashi mara wuta, wanda ta yiwu daga sanda za a ɗauko shi, ka ba a kawo shi ma ya mutu, saɓanin wuta mai ci balbal ko. Haka da ya ce a cikin nan da muke kanta, ya ce musu umkuthu, ku zauna. Ma'anan al-mukuth shine ka zauna a waje ɗaya, kar ka motsa. Kamar yana ce musu ne kar ku motsa fa daga nan inda kuke, akwai matsala. Amma a cikin suratul naml babu wannan, kawai sai aka ce ya ce in qala Musa li ahlihi inni anastu nara, bai ce ku jira ɗin, kamar a can ya ba su ‘yanci, suna iya su yi walwala su kai su kawo. To wannan dai don nuni zuwa ga bambancin da ke cikin siyaƙin ayoyin, tare da cewa fa kissar kwaya ɗaya ce, hadithar kwaya ɗaya ce, to me yasa Qur'ani ke bada wannan bambancin, wannan tanawwu din wajen ruwaito kisoshin Alqur'ani? Za mu ji wannan a gaba insha Allah. A takeice, wannan aya abin da take cewa kenan. Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin Annabi Musa da abin da ya faru da shi bayan ya taho da inda ya ga wannan mutum. Daga cikin fa'ida da za mu cire akan wannan aya kafin mu je aya ta gaba shine, wannan yana nuna muhimmancin aure, kamar da ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yana cewa da ba dan aure yana da muhimmanci ba, da Annabin Allah Musa bai bata shekara 10 dan ya aure ba. Saboda haka muhimmancin aure ya kai ka shekara 10 kana kwadago ko kana adashi ko kana neman kuɗi dan ka samu kai aure. Muhimmancin aure ya kai ka cire shekara 10 a cikin rayuwarka dan kawai ka shirya ma aure. Annabin Allah ne amma ji irin lokacin da ya bata kafin ya samu ya aure. Dan an ce an sama rana shekara 1 kace kai ba za ka hijira ba, ko kuma an ce ta ga makaranta kace kai ba za ka hijira ba, to kaji Annabin Allah ya jira shekara 10. Sannan wannan yana nuni zuwa ga cewa mutum in ya auri mace yana da ƴancin ya tafi da ita wani gari ba garin da iyayenta suke ba, ba sai ya nemi yardar su ba, ba sai ya nemi yardar ta ba, wajibi ne mata ya tafi shi. Imam Al-Qurtubi yake cewa fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haythu sha'a. Wannan aya tana nuna cewa dalili ne akan mutum zai tafi da matarsa duk inda ya so. Yace limalahu min fadlil qiwama, saboda miji yana da falalar cewa shine jagora. Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa ziyadatu daraja. Allah kuma yake cewa lir-rijali 'alayhinna daraja, yana da wani ƙarin matsayi akan ta. Yace illa an yaltazima laha amran, sai fa in ya riga ya sanya mata shar'i akan haka cewa zan aure ki kuma ba za ki bar garin nan naku ba. Malam Qutbi yake cewa anan fa fal muslimuna ala shurutihi, to musulmai suna gudana ne akan sharuɗin su. Wa ahqqu shurutu bil wafa'i mastahalaltum bihi al-furuj, abin da yafi kusancanta a cika na sharuɗa shine sharaɗin da a sanadiyar shi aka halasta maka auren wata mata. Da haka wanda da yau mata ta aure alƙawari da sharaɗin cewa ba za ta bar garin da ya aure ta ba, ko garin da take rayuwa, ko anguwa kaza, wannan wajibi ne. Inda wannan sharaɗin an san shi, an amince da shi lokacin auren, wajibi ne a kan shi ya cika wannan sharaɗin. In bai cika ba, ya ɗauki zunubin irin mutanen da suke karya alƙawari suke ɗauka. Ya zama daga cikin irin wanda yake cewa daga cikin halayen munafikai, ko wa idza wa'ada akhlafa, ya zama daga cikin wannan halayen. Allah ya kyauta. Saboda haka ya halasta mutum ya aure, bayan an gama kawai sai ya ce zan bar garin nan, ko da bai faɗa ba tun farko za mu koma gari kaza, ko wani yanayin rayuwa ko aiki ko kasuwanci ya sa ya ƙaura da matar, yana da ƴancin haka. Domin ga Annabi Musa ya auri wannan mata, sun da zai aure ta ba su yi wannan magana ba da baba, amma da aka gama duk abin da aka yi sai muka ji kawai sara bi alihi ya wuce sai tafi da matarsa. Na uku, wannan yana nuna hadisi, aya tana nuna mana cewa miji shi aka ɗaurawa aikin yi ma iyalansa hidima, ya kai ya kawo akan buƙatunsu. Kaga Annabi Musa bai ce bari in jira a nan ku je ku samu mana wuta ba, ki je ki samu mana wuta, shi ya ce ni bari in ji. Saboda shi aikin miji ne ya tashi ya je ya nemo ma iyalinsa abinci da duk abin da suke buƙata, kuma in ya dawo gida ya ci gaba da taya su hidima a cikin gida. Wannan yana daga cikin karamcin mazaje na ƙwarai. Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in dai yana cikin gidansa, to ya kana fi mihnati ahli, yana taya matan gida aiki ne, wato zai ga meye abin da zai iya yi wanda zai taimake su a gidan sai ya taya su. Wanke-wanke ne zai taya su, wanki ne, ɗiban ruwa ne, ko fira ma zai dinga mata tana aiki, duk dai abin da ya ga zai iya taya ta, to zai taya ta. Tace amma ana kiran sallah zai bar miki aikin ke tashi fita. Daga kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karimi ne, shi sa yake taya matan gidan shi aiki. Sannan ashe ba laifi bane ka je kasuwa ka yi ce bane ka je ka yi siyayya ka siyo itace da sauransu, amma in kana da ƙarfin da wani zai yi maka ko wani ya taya ka, ba bai hawa ni'imat, amma baka da shi to ba laifi bane da an ga kana yi. Kar a ce maka mijin hajiya, dama sunan ka kenan, ai ba uban hajiya bane kai, mijin hajiya ne, dama sunan ka kenan, dan ka taya ta aiki ba matsala bane. domin ga annabin Allah ga annabawa suna taya matan su aiki saboda kuma yana daga cikin takhazuri wato tadewa namiji ya zama bai aikin komai sai dai ya jira matar shi ta yi aiki shi yana zaune kamar irin magana da yake yanzu a ce wai ya auri sugar mommy katan banza sai dai zauna ya tabbaci ita ce mai kudi ko attajira ko za ta fita ta yi sana'a shi kuma yana zaune sai ta dawo ta kawo tai ta mishi gori da ba'a da habaici iri daban-daban yana jurewa wannan ai lalaci ne da rashin sanin darajar kai da al'ada ce ta kafirai ba ta musulmai ba amma yanzu maza da dama za su zuce su ta mutu suna san irin wannan al'ada har tambari yake musu ai shi mijin sugar mommy in kaga yayi wani aiki bai wuce ya ja ta a mota ya kai ta anguwa ba to wannan lalaci ne kuma ba aikin da namiji ba abinda yake so namiji ya tashi ya kwazo ya nema kar ya jira abinda zai karba a hannun matarsa wancan dutse da muka ambata da aka ce turusaina a ina yake wasu malamai kamar da malaman tarihi suke faɗa galibi an ce dutsen yana nan a kudancin Sina ko Saina wanda ƙasa ce a ƙasar Misra kamar da Allah yake cewa innaka bil wadil muqaddasi tuwa wasu kuma a wannan wurin har yanzu akwai wurin daidai ke abubuwan da ake faɗa galibi ba su da tabbas a ilmance sai dai a labarin kunne ya girma kaka dutse ne mai faɗi da matattakalai wanda ana kiyasta ma matattakalar da ake hawa har ka kai saman dutsen to zai iya ɗaukar ka tsawon dare kamar ce daga bayan sallar isha har asuba kana tafiya inda kafa ne sannan za ka yi kaiwa saman dutsen sannan akwai wasu coci a wurin dutsen ƙasan dutsen da tsakiyarsa akwai wurin da ake cewa nan ne da annabi Musa ya jira kwanaki goma nan da Allah ya ce mashi ya je ƙara yin azumi akwai abubuwa da iri daban-daban da za ka ji ana faffaɗa mutane suna zuwa wurin ziyara akwai abin nan guides wato masu koya mutane ko masu ba mutane labari in ka je za a gaya maka nan kaza ne za ku biya kuɗi a hau da kuna a hau da kucan akwai wuraren kwana akwai wuraren cin abinci abubuwa iri daban-daban dai na bid'a da shirkiyya da makamantansu yana da kyau mu sani cewa a musulunci haramun ne ka niki gari ka tafi wani waje da nufin ka je ka ga wani wuri da aka taɓa yin wata ibada ko makamantansu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu rihal illa ila almasajid thalasa ba a nikan gari a tafi wani waje sai masallatan nan guda uku masallatin makka masallatin madina masallatin baitul maqdis sune kawai ya halasta daga wani gari ka dauki damara ka tafi garin wurin amma duk wani kabari ko wani hubbari ko wani dutse ko wata abin nan bishiya da ake sa ran an yi wani abu a wajen to haramun ne ka niki gari ka je wajen amma hanya ta bude kai babu laifi ka tsaya ka kalla dan ka dau izina shi sa Allah cikin hikimar sa da irin wannan asar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai wanzar da su ba don wannan su suke zama mabudin shirka ga mutane bishiyar da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'mina in ba'aka tahta shajara sayyidina Umar shi yasa aka je aka tumbuke ta daga baya saboda mutane sun fara zuwa wurin suna tsakar ganyen suna zuwa su yi bacci suna zuwa su kai yaran su su kwana a wajen da neman albarka da sauransu wanda kuma duk wannan bai da asali a shari'a kuma kofa ce ta shirka addini kuma baya wasa ko kadan da duk wata kofa ta shirka mu kiyaye wannan wasu malaman tarihi waɗanda ba waɗannan ba su kuma suka ce sam ba su yadda ba nan bare ma gaba gida suka ce Sina din nan masallacin Baitul Maqdis suka ce saboda ai annabi Musa da ya baro Madyana bai yiwuwa a ce Misra ya kama hanyar komawa tun farko saboda ya san Misra ana neman shi inda ya bi ba wannan kudancin Saina din bane a'a ya bi gabar Dead Sea ne al-Bahrul Mayyit ya tafi zuwa Baitul Maqdis tukunna dan haka zaka ga aida Allah ya ce innaka bil wadil muqaddas wato Baitul Maqdis ake nufi ga sanan suke ta ayoyi da yawa waɗanda su suke shida da su kamar fadan Allah da muka ambata da shajaratan takhruju min turi sayna tumbitu bidduni da kuma wattini wazzaitun wa turi sini wa hadha albalad al-amin suka ce ai wannan dishi ne ake nufi Baitul Maqdis ne ake nufi da haka wannan dutsen da Annabi Musa ya hau suka ce ba dutse ne mai girma da ake magana ba sai dai gaskiya wannan ra'ayi ne wanda yake controversial, yana da sarƙaƙiya sosai, wancan yafi shahara, kuma shi zai dace da abinda aka ga yawa annabi Musa a wurin cewa ka tabi gun Fir'auna, kaga kenan hanyar Misran ya kama, ko kuma ko da ba hanyar Misran bane, daga nan dai hanyar Misran din zai dauka, da aka cewa ba Misra yayi nufin zuwa ba, wannan kawai magana ce ta kafuni ne, ba ta da wani asasu min as-siha, wallahu a'lam. A takaice dai annabi Musa ya zo bakin wannan dutse ya ainihin tsaya, falamma ataha, yayin da ya zo inda wutar take, nudiya, sai aka yi kiraye shi, min shati'il wadi al-ayman, daga ainihin wato gefen gabar wannan kwari na dama, fil buqatil mubaraka, a wannan wuri mai albarka, aka ce mishi buqatil mubaraka mina shajarati an ya Musa, ce kai Musa, inni ana Allahu rabbul alamin, ni din nan fa da kake jin murya Allah ne ubangijin talikai. Allahu akbar. Wato annabi Musa ya samu babban matsayi an ce Allah ya kiraye shi da kansa ya magana da shi. A nan da ya ce nudiya min shati'il wadi, wannan min, in za ku yi tunanin magana a kan min ta ibtida'il gaya, irin ta ce a nan, tilbukatil mubarakati min ash-shajara, zai zama kenan badali daga wancan. To, albuka da aka faɗa a nan, albuka shi ne wani yanki na ƙasa wanda ya bambanta da sauran. Kama aka ce buka'atun min as-saw, wato wani wuri a jikin tufan mutum da ya bambanta da sauran, kamar faci ko wani rini da ya bambanta da kalar sauran. Saboda wannan wurin da aka kiraye shi saboda albarkar da Allah ya zuba a wajen, saboda Allah ya tajalli ga wajen, sai ya zama ya bambanta da sauran ƙasa. Shi za a kira shi da suna al-buqatu, ay qit'atun min al-ardi mutamayyiza an ghayriha, ta bambanta da sauran. Allah ya kiraye shi fi shajarati, fil buqatil mubarakati min ash-shajara, wadda aka yi mata al-mubaraka, wato wadda Allah ya zuba mata albarka. Allah cikin hikimarsa da iyawansa yana zaɓan wasu wurare da wasu zamunna da wasu ababe, sai ya ƙara musu albarka a kan sauran ‘yan uwansu. Allah yana iya zaɓan lokaci sai ya ƙara mishi albarka, kamar lailatul qadri. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, kaga Allah ya ƙara ma lailatul qadri albarka akan sauran darare. Da aka yace lailatul qadri khairun min alfi shahr, Allah yana iya zaɓan wani wuri sai ya ƙara mishi albarka fiye da sauran wurare. Kamar ina, kamar subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, Allah ya ƙara masallaci mai nisa shine baitul maqdis albarka akan sauran wurare, Allah ya ƙara mishi albarka. Allah yana iya ƙara wa wasu abubuwa kamar mutane ko wasu halittu sai Allah ya ƙara musu albarka, kamar da Allah ya ƙara wa Qur'ani albarka akan sauran littafai. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u, Allah ya ƙara mishi wata albarka ta musamman. Haka nan Allah ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mishi albarka akan sauran annabawa, kamar yadda sayyidina Umar lokacin da ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi musu addu'a ta istisqa'i, sai ya ce innaka ya rasulallahi mubarak, ya manzo Allah kai mutum ne da Allah ya maka albarka, ya ce inna Allah qad awwadaka alkhaira fi du'aika, kuma Allah ya zazzage albarka a cikin da'a da kai. Haka sayyidina Abubakar yake ce ma Aisha diyarsa lokacin da aka yi wancan kissa ta ifki bayan an gama, yace mata innaki yabnati la mubarak, yace lalle ke iyata ce ɗaya ce mai albarka, amma a sanadiyar albarka ki, yanzu gashi Allah ya barantar da mu, Allah ya ƙara mana daraja, da Allah yake cewa la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum, ya ku mutanen gidan Abubakar wannan sharrin da aka yi mai ku kar ku zata ya zama muku shari'a, ya zama muku alkhairi, domin gashi ana karanta kullun labarin bara'a yakku yanzu matsayinta daya da Maryamu ta fuskar cewa Allah ne da kansa ya dau gabarin wanke su daga kazafin da aka musu duk duniya su bi kada Allah ya wannan albarka to almuhimu shine albarka me ma'ana albarka kenan shine ziyadatun fil khairi ala almu'tas Allah ya kara wa wani abu alkhairi fiye da wanda aka saba gani alkhairi yayi yawa a cikin sa shi yasa ake so a yawata addu'a da neman albarka neman albarka dukiya ne ilimi ne rayuwa ce a dinga cewa Allah ya sa mata albarka kada a ce ran wane ya dade kare a Allah ya sa ran shi ya dade da albarka kada ya shekaru na banza karin shekaru da karin sabon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin da yafi albarka shine man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda ya tsawar rayuwa kuma yayi aikin alkhairi da yawa to haka shekaru haka dukiya albarka ake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawa cewa mutane barakallahu laka fi malik haka in an yi aure mai yake cewa barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair ana so mutane su yawaita addu'a albarka so da albarka ita ce alkhairin da ke cikin duk abin da ku samu dukiya albarka ta ita ce alkhairin ta ƴaƴa albarka su shine alkhairin su haka komai da kake so ka samu Allah ya kira Annabi Musa anan ya ce mishi an ya Musa wannan an mukhaffafa ce daga annahu ta hikaya ke annahu yadda abin yake sai aka ce mishi ya Musa kai Annabi Musa inni anallahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talikai Allahu akbar Annabi Musa ya ji murya Allah yana mishi magana wanda shi yana daga cikin annabawan da suka samu wannan falalar wanda babu wani annabi a duniya da ya samu falala irin wannan banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Annabi Musa Allah ya zo ya magana da shi a dan turu saina shi kuma Allah madaukakin sarki ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi inda Allah yake fa auha ila abdihi ma auha zaka ga wanne ne yafi falala da ce shugaban kasa ya gayyace ka sai da ka je inda yake aka yi maka royal abinnan wato abinnan receiver ko ai maka tarba ta irin ta sarakuna a girmama ka sannan a tattauna da kai a dako kuma a dawo da kai gida to kuma wanda kawai kicibis kawai ka ci karo da shi baka shirya ba babu appointment har ma firgita zaka yi da za ce ni kana fita kawai sai ku karo da gwamna hankalinka sai ya tashi saboda irin iwon da zaka jama'a yin jinya kaga ya bambanta da a ce an turo maka wasika cewa gwamna yana neman ka rana ka sannan kuma ya aiko da dan sako da babban mota a tafi da kai a je a sauke ka a wani wuri na alfarma irin abin da ake cewa janahil qasr wato irin suits da ake da su a gidajen manya sai ka huta tukunna sannan ya zo ya gana da kai kaga wannan yafi daraja daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yafi nan annabi Musa falala shi sai da yaje inda Allah yake sannan Allah ya gana da shi kuma aka dawo da shi amma shi annabi Musa yana daga cikin masu falala din amma yana cikin ulul azmi minar rusul da Allah yake cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Allah yake cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka kuma wasaina bi ibrahim wa musa wa isa kaji su biyar ana aqimu dina wala tafarraqu fi da ka shi ma babban annabi ne cikin manyan annabawan Allah kuma kamar yadda muka ambata akwai kamantakekeniya sosai tsakanin da'awarsa da irin gwagwarmayar da ya sha da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da annabi Musa a nan wajen inni anallahu rabbul alam ni ne Allah ubangijin talikai a cikin sotu daha can zaka ji cewa Allah ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata da zikri Allah sai da ya maimaita bayan ya fara fadan cewa shine Allah ya sake maimaita mishi a cikin namul da muka ishara zuwa gare ta da yazo nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin can kuma haka aka ce mishi albarka ta tattaru ga wanda ke cikin wannan haske da abin da ke kewaye da shi wato Allah ma'albarkaci kenan sannan kuma Allah ya ce wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai sannan Allah ya ce ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim, lalle ni ne Allah mabuwayi mai hikima. A ganin ma jigon sautin namli na ƙarfi da buwaya ya ƙara bayyana, da haka aka ce ana Allahul Azizul Hakim, wanda ke nuna buwaya da iyawa. To dan haka wannan at-tafannun, haka suke ce mishi at-tafannun fi riwayatil qissa al-wahida, wato yadda Qur'ani yake caccanza yanayin bada labari guda daya. Me yasa Qur'ani zai bada labari guda daya? Qissa nan ta Annabi Musa ita ce anan, ita ce a cikin Faha, ita ce a cikin Nam, ita ce a cikin Shu'ara, ita ce a cikin A'raf, wurare da dama ita ce. Amma me yasa kowace zaka ga tana da wani unique nature, tana da wani yanayi da tabbambanta da ɗayan, siyakin zancen ko faɗaɗa shi ko rashin faɗaɗawa, ko me yasa wannan bambancin? Me yasa Qur'ani ke nemi ta kissoshi ɗaya amma kuma da salo daban-daban da kalmomi mabambanta? Me yasa wannan fil jumla? Malamai sun bada amsoshi cewa wannan shi yake ƙara tabbatar da fasahan wannan Qur'ani da kasancewar shiga garbadauni. Saboda a wani wuri za a kawo tafasil ɗin da babu su a wani wuri. Yadda ka kama wannan kisa da ke cikin nan cikin ƙasas, ta da tafasil, wato tana da details fiye da abin da ke cikin sautin namiji da muke ta ishara zuwa gare ta. Sannan Qur'ani yana yin haka don ya ƙara ƙarfin ƙalubalen da yake wurga ma masu ƙaryata shi, da ake cewa in sun isa su yi irin Alƙur'ani, in sun isa su kawo koda aya irinsa, in sun isa su kawo koda aya goma, koda sura ɗaya, ba za su iya. To a cikin abin da ya kamata su sa a cikin ƙwaƙwalensu wanda yake tunanin zai iya, cewa daga cikin iyawa fa ana so ka ɗauki ishu guda ɗaya ka ba da labarin shi, ka tattauna a kan shi da salo daban-daban, kuma kowane salo ya bambanta a lafazi amma ya zama ma'anarsu iri ɗaya, kuma kada ɗaya ya warware ɗaya, kuma kada karanta ɗaya ya sa in ka zo na biyun ka tsallake ka ce kai na riga na karanta wannan. Wato a ce duka karanta abin da ke cikin suratul A'raf da ka zo Shu'ara ka ce kai bari tsallake kisa na busan na karanta ta a baya, hakan ta ɗaha da ka zo wannan ta cikin ƙasar ka ce kai bari tsallake, za ka ji kowace kana da shauƙin ka karanta ta, ba ka jin cewa kana karanta wani abu wanda ya riga ya wuce, ko wanda ya ginshe ka, ko wanda ka saba da shi, ko wanda ba ka son ka ƙara maimaita shi. Sannan wannan salon na Alƙur'ani kamar da muka ambata yana hana jin malal, yana hana ƙosawa da gajiya. Ko a cikin mutane na ka samu mutumin da ya iya labari, labarin da yau in ya baku gobe in ya zo zai canza mai salo, yau ya bada shi da salon tausayi, gobe da salon bandariya, jibi da salon mamaki, wani ran da salon tambayoyi. To za a dinga son labaran shi, ba za a gasa labaran shi. Amma idan ya zama labarin shi kullum iri ɗaya, kullum labarin da ya baku iri ɗaya, har an haddace za ka ga da ya bada za a ce yanzu zai ce kaza, yanzu zai ce kaza, sai ga kowa ya haƙura da labarin shi. Ba ku gani ko malami ne jama'a mai karantarwa in ya shahara da surutu na labari irin wannan da ake koyar da FS, ka ba shi tsawon shekara biyar ne abin da ɗin shi trending ɗin shi, bayan shekara biyar za ka ga ba da wani abu sabo da zai faɗa, wanda ma ya yi tsawon zamani kenan. Bayan shekara biyar za ka ga duk masu yayin gayyatar shi wa'azi da muhadara da ɗaurin aure za ka ga sun daina gayyatar shi, saboda abin da ya faɗa babu sabo. Amma duk malamin da yake Qur'ani yake karantarwa ba a taɓa ƙure ilimin shi, kala da kyau ka gani kowa ya je ya buga misali da waɗanda ya sani, ba buƙatar sai an buga misali. Duk malamin da yake ɗan ƙissa ne, ɗan labari, wanda din da ya zo ko zai faɗa labari ne a yi ta shewa, a yi ta dariya, ana kabbara, to zai iya ya tashe ya zama ana son irin wa'azin shi saboda labaran shi da gara'ib da yake kawo. So amma bayan tsawon lokaci duk labaran za a zama an gama jin su, kowa ya gama jin labarin, za ka ba wanda yake yin shi kuma daga. Amma shi Qur'ani saboda labarin shi ba irin haka ba ne, zuwa ga shekara 1400 har yanzu labarin shi ake karantawa ana maimaitawa kuma bai tsufa ba, saboda wannan salon da yake bi wajen caccanza yanayin labarin. Da kuma wato Qur'ani yana gajiyar da masu neman suka kuskurarsa. Allah yake cewa afala yatadabbarul qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Su mutane ba sa tsayawa su kalli alqur'ani, da ba Allah ne ya aiko qur'ani ba, da sai an samu sabani mai yawa ce, kuma ba sabani ko kwaya daya. Duk da irin bibiyar da waɗannan kissoshin an dauke su, an yi comparing din su, an yi studying din su, an yi the approach iri daban-daban na ainihin wato abin nan na theories na study, amma ba ya gano inda za a ce to nan dai an samu wata gaba ko wani rami ko wani laƙuna ba a samu. Wannan yana tabbatar da cewa wannan littafi lallai littafin Allah ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki da Larabawa suke ta cewa su suna so a kawo musu aya, yanda aka kawo ma aka wani abu Salihu, aka kawo wani kan ace na Musa ta ayatin akai kaza akai kaza. Allah ya ce awalan yakfihim anna anzalna ilaykal kitaba yutla alayhi. Su Qur'ani ne bai shi su ba, duk ayat da suke nema akwai ta a cikin wannan Qur'ani. Duk wani abu da suke nema na tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne, su kalli Al-Qur'ani. Wallahu a'lam. A takeice wani abu da zamu kalla a wannan aya har ila yau shine fadin Allah da yace falamma ja'aha ana, kaga falamma ja'aha an a cikin sotin namli kai ko falamma ja'aha anan falamma ataha, da kuma cikin sotin da shi ma ko falamma ataha. Wannan akwai wani sirri na bayani da ke cikin me yasa aka ce ja'a nan kuma aka ce ata, kamar yadda muka ji da wancan game da alqalbu da fu'ad. Irin wannan malaman harshen Qur'ani suka ce lafazin ja'a yana nuni zuwa ga zuwa da aka sha wahala kafin a kawo wurin da ake. Iza ja'a nasrullahi wal fath. To wannan lafazin ja'a nasrullahi yana nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a kai ga cin nasarar nan za a yi gwagwarmaya ba ai kaɗan ba, kuma hakan ya faru. Nabi ya yi gwagwarmaya sallallahu alaihi wasallam kafin ya kai ga cin nasara. Da haka aka ce idza ja. In ka ɗauki kissan Maryamu alaihi salam da Allah yake cewa fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryamu laqad ji'ti, kalla bambancin atat qaumaha da kuma ji'ti, ba a ce laqad ataiti kamar yadda aka ce atat qaumaha, ko kuma a ce ja'at qaumaha tahmilu, suka ce laqad ji'ti, duka zuwa ne, amma yafi da atat da kuma ja'at da ji'ti. To sai suka ce atat tana nufin zuwa wanda yake da sauki, ba wata wahala a cikin sa. Da haka mace ta rike danta ta haifa tana tafiya, wannan ba wani yake mai wahala. Amma su kuma da suka ganta da ɗa, an san ba ta da aure, an fara tunanin ko dai kaza ne ko dai kaza ne, abin ya musu girma a kansu. Da haka suke amfani da lafazin laqad ji'ti shay'an fariya, kai kin zo da babban al'amari. Kaga aya ɗaya ta bayyana mana wannan. To in kai istiqra'in ayoyin Alqur'ani masu yawa zaka ga din da aka zo da ja'a ko ja'at, a cikin ma'anar shi akwai wani babban al'amari. Fa idza ja'ati qammatul kubra, fa idza ja'ati saha, al'amarin kiyama babba ne. Da haka aka amfani da ja'at. Amma ka dauki kuma har ila yau game da kiyama, misali Allah ya ce kuma hal ataka hadithul ghashiya, don ko ba ce har ja'aka ba, kuma al-ghashiya ne ta ce kiyama. Saboda nan ana ba mu labarin ne kafin mu ga abin, can kuma kamar ana maka hoton abin. Da aka ce hal ataka hadithul ghashiya da ata amrullahi fala tasta'jilu, to kamar yanzu ne da ake ta mana labarin lahira muna duniya din nan, suka dangane kamar ba da gaske bane. Ko kai mumini musulmi mai imani suka dangane, to Allah dai ya sa mu dace. Amma har yanzu tunda baka halarci abin ba, to ba za ka taba jin damuwar ya take a ranka. Misalin wannan shi ne misalin mutumin da ba taba mishi mutuwa ba, bai san bakin cikin mutuwa ba, ɗan shi bai taba mutuwa ba, baban shi bai taba mutuwa ba, matar shi bai taba mutuwa ba, ƙanin shi ko malamin shi ko duk wani masoyin shi bai taba mutuwa ba, to wannan bai san ɗacin mutuwa ba. Da aka yi ga mutane suna kukan mutuwa, ba zai iya ji a jikin shi cewa me suke ji ba ko? To wannan yana ɗan atahu khabarul maut.
an ba shi labarin wani mutuwa amma idan mutuwa ta shafe shi to ja'ahu khabarul maut ko mun gani idan mutuwa ta shafe shi ne wanda zai ji wani abu ya tokare mai kirji ya ji wani bakin ciki ya kasa cin abinci ya daina jin yunwa wani ya ta sambatu kwana da kwanaki saboda mutuwar ta dake shi da gaske sai amfani da ja'a to shine wannan hal ataka hadithul ghashiya da kuma fadin shi ata amrullahi fala tasta'jilu da aka ji da Allah yana ba da labarin annabi Sulaiman da muka fara da Allah yace hatta idza ataw ala wadin namlati annabi Sulaiman bai sha wani wahalan zuwa wannan wurin ba ya tafiya ne cikin takama cikin sojojin shi da masu kare shi da rundunarsa babu wani wahala amma kalli ɗan uwa annabi Yusufa bai Allah yace waja'u abahum isha'an yabku saboda sun yi ƙarya sun yi munafurci sun kulla kutungila yanzu ba zai cikin babansu ai ya ma mutu irin wannan ƙarya ta mutuwa ka san babba al'amari daka shi sa suka yi lantar sai ka sada wa tun wuri da suka zo kuma sai Allah ya ce waja'u abahum isha'an yabku anan nan lokaci ya kure ina garin bari mu dakata hakan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tattauna akan batun magana Allah babu ne na akida da yake cewa Allah yayi magana da shi ya ce inni anallahu rabbul alamin a cikin cikon fa'idoji game da wannan aya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ubangiji ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله